sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Aishatu Sule ce tare da Salfilu Hashim Kumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na Laraba 16 ga watan Satumbar shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Sarfilu da kanin labarai.
Jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin rattaba hannu a fadar White House na yarjejeniyar maidar da hulɗa tsakanin Isra'ila da kasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗin cewa zaman tattaunawa neman sulhu da ake yi kan makomar ƙasar Afghanistan zai zama da wahala. Haka kuma za a ji cewa kallon da ake yi wa Amurka a matsayin babbar ƙasa a duniya ya dasa shi tun da Donald Trump ya samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 2016.
Kanin labaran kenan. Ƙwararru sun bayyana matakai da za a bi wajen shawo kan matsalar ƙarancin abinci da kuma ƙuncin rayuwa a Najeriya da aka danganta ga iftila'in ambaliyar ruwan sama.
Idan gwamnati tana so ta samar da abinci a cikin sauki, ta naɗa kwamiti na ƙwararru masana wannan hukumomin da su aka naɗa ɗin.
Taron ECOWAS a Ghana ya maida hankali wajen magance matsalar rikicin siyasar Mali da maida ƙasar kan turbar demokradiyya nan da watanni 12. Muna kuma tafi da rahoto akan rasuwar sarkin biyu da ke jihar Borno a Najeriya da gurbin da ya bari.
Mu akan wannan magana kuma akai gina mun ga ribar mun ga abun yana da alheri a cikin.
Murtala Faruku Sankinna zai shigo da shirin sa na baki mai yanka wuya. Kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin rattaba hannu a fadar White House na yarjejeniyar maido da hulɗa tsakanin ƙasar Isra'ila da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain. Waɗannan shugabanni masu hangen nesa za su saka hannu a yarjejeniyoyi guda biyu, ta farko tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa a cikin fiye da kashi ɗaya cikin huɗu na ƙarni, a cewar Trump. Ya kuma ƙara da cewa a tarihin Isra'ila baki ɗaya irin waɗannan yarjejeniyoyi biyu aka taɓa samu. Yanzu kuma mun cimma nasarar biyu a cikin wata guda kacal. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular Larabawa Abdullah bin Zayed sun rattaba hannu kan yarjejeniyar da ake wa laƙabi da Abraham Accord, ma'ana yarjejeniyar girmama annabi Ibrahim uban Yahudu da Larabawa. An gudanar da wannan zaman ne a shirin kudu ta fadar White House. An fara cimma yarjejeniya tsakanin Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne ranar 13 ga watan Agusta. Sai kuma ranar Juma'a da ta gabata ita ma ƙasar Bahrain ta ce a hukumance za ta amince da ƙasar ta Yahuda a matsayin ƙasa. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗin cewa zaman tattaunawa neman sulhu da ake kan makomar ƙasar Afghanistan zai zama da wahala, amma zai taimaka wajen rage kuɗaɗen da ake kashewa na yaƙi tare da haɗari ga Amurka. Pompeo ya yi wannan furuci ne daga Washington yayin da ƙungiyar Taliban da wakilan gwamnatin Afghanistan ke ci gaba da tattaunawa a birnin Doha na ƙasar Qatar. Kwanaki huɗu kenan domin cimma matsaya akan manufar samar da yarjejeniyar zaman lafiya da za ta kawo ƙarshen tashin hankalin da ya kwashe shekara da shekaru a Afghanistan. Tattaunawar da Amurka ta shirya an fara ne tun ranar Asabar a babban birnin Qatar, inda aka bayyana ɓangarorin biyu damar amincewa da kawo ƙarshen tashin hankalin na dindindin da samar da yarjejeniyar raba madafin iko a Afghanistan bayan janyewar dukkan dakarun Amurka da na ƙasashen ƙawaye.
Sarfilu Hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan, bari mu shiga babin rahotanninmu. Ƙwararru sun bayyana matakan shawo kan matsalar ƙarancin abinci da ƙuncin rayuwa da al'ummar Najeriya ke fuskanta, tare da danganta lamarin ga iftila'i na ambaliyar ruwan sama da kuma uwa uba, ƙarin farashin man fetur da na wutar lantarki. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoto.
Ɗaya daga cikin abin da ya jawo rashin abincin ya ƙare a wurin mutane, amma kuma ba ƙare rayuwa gaba daya ba akwai wato saye a tsoraci mutane suna saye suna tarawa wasu wanda suke da shi yanzu akwai store da ake da abinci birjik suna ganin kamar yanda yake farashin ma yanzu kamar zai saki karawa ne suke gani masu mugun rufi Allah ya kiyaye sannan uwa uba an san wurare da yawa ba a yi noma ba arewacin Najeriya nan a Niger an muna jin matsalolin da suke faruwa rashin wato inda aka samu matsalar ruwa da sauransu saboda haka mutane suke ganin kamar cewa shekara mai zuwa ya tsada abinci zai wala abinci shi yasa a yanzu ake tsada wannan abincin
sakataren yada labarai na kungiyar manoma a Najeriya Afan Muhammad Magaji kenan cikin wani rahoto da babban bankin duniya ya fitar faduwar da aka samu a farashin man fetur da kuma annobar COVID-19 ta sa Najeriya cikin matsalar tabarbarewar tattalin arziki wanda a cewar sa idan ba a gaggauta samo mafita da ka iya kawo sauyi to kasar za ta dade cikin wannan yanayi musamman a wannan yanayi da aka yi kari a farashin kudin man fetur da na wutar lantarki a kasar a cewar Alhaji Sani wani babban dan kasuwa idan dambu yayi yawa baya jin mai
to abinda da sokolojin da kuma shi ne za a samu a tsananin rayuwa in abinci ya tsada ai yanzu abincin manoman mu ne suke sayarwa that is an tsada ai don a samu kudi to manoma su suke samu kudi kuma gwamnati ba ta iya suna wata ce za ta relieving din su duka ba kuma relief za ta bar a just na dan wani karamin yanayi ne wanda wani ba zai iya ci shi ba ci wata daya ko wani abu
masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi yayi kari da cewar
ni la aka dauki matakai sosai ba tana iya lalacewa wa talakawa ya zamanto abinci yana dade yin tsada su gagara saya lura da kuma karancin kudade da ke hannun jama'a yanzu misali yanzu idan gwamnati tana so ta samar da abinci a cikin sauki ta nada committee na kwararru masana wannan hukumomin da su aka nada din su fito da kudin da gwamnati ta kafa ko daga gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin karamar ko kuma gaba ɗayan su sai su sai wannan kayayyaki da farashin su ke faduwa din to kaga manomi zai samu riba su kuma sun siya sun ajiye sun kisa bari wa miyagun ƴan kasuwa waɗanda idan suka siya ya kare gaba ɗaya a kasuwa to za su shammaci mutane lokacin da gaba ɗaya abinci ya janye a kasuwa
har ilau da daga cikin hanyoyin shawo kan wannan matsalar shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa manoman kasar shawara wajen noma abinci a duba da cewa ba ta da kuɗin da za ta biya wajen shigowa da abinci daga wasu ƙasashen Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Shamsiya. To har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sir Phil Hashim da ƙarin labaran.
Wani sabon rahoto da hukumar kula da yawon bude ido ta Majalisar Dinkin Duniya UNWTO ta fitar jiya Talata na nuni da cewa annobar coronavirus ta haddasa raguwar tafiye-tafiye a faɗin duniya a farkon watanni 6 na wannan shekara. Bisa lafazin hukumar UNWTO, samun raguwar tafiye-tafiyen daga watan Janairu zuwa watan Yuni na wannan shekara ya haifar da asarar dala biliyan 460 na kudaden shiga da ake samu daga masu yawon bude ido. Wannan asara da aka samu ta ninka sau biyar wadda aka taba samu a shekarar 2009 lokacin da aka yi fama da matsalar tattalin arziki a fadin duniya. Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta fadi a wata sanarwa cewa ta yi kiyasin za a dauki tsakanin shekaru 2 zuwa 4 kafin tafiye-tafiyen yawon bude ido ya dawo daidai da na shekarar 2019. Kallon da ake yi wa Amurka a matsayin babbar kasa a duniya ya dusashe tunda Donald Trump ya samu nasarar lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2016 a cewar cibiyar bincike ta Pew. A wani zaben jin ra'ayin jama'a da cibiyar binciken wadda Amurka ke daukar nauyi ta gudanar a kasashe 13 ta gano kashi 41 cikin 100 ne na waɗanda aka ji ra'ayinsu a Burtaniya ke da ra'ayi mai kyau akan Amurka wanda shine kaso mafi karanci da aka taba samu a dukkan binciken da cibiyar Pew ta gudanar a kasar. Kashi 31 cikin 100 na al'ummar Faransa ke goyon bayan Amurka da ke daidai da sakamakon jin ra'ayin da aka gudanar a watan Maris na shekarar 2003. Zaben jin ra'ayin ya kuma gano cewa yawancin illar da Amurka ta samu a irin manyan kasashe kawayenta na da nasaba da yadda take tunkara annobar coronavirus. Kashi 15 ne cikin 100 na kasashen da aka yi wannan bincike suka amince da yadda Amurkan take tunkarar annobar. Jami'ai a Sudan sun yi gargadin cewa cigabar samun ambaliyar ruwan da ake yi zai iya lalata gine-ginen tarihi ciki har da birnin Mero mai dimbin tarihi idan har aka ci gaba da samun ruwan sama da ba a taba ganin irinsa ba a tarihi. ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka kwashe makonni biyu ana samu ya haddasa kogin Nile yin ambaliyar ruwan da ba a taba ganin irinta ba, wadda ta yi sanadin raba dabban mutane da mahallansu tare da haifar da barazana ga wuraren tarihi. Yanzu haka dai ambaliyar ruwan ta lalata bandakin sarki na Fadan Mero, tsohon birnin da ke gabashin kogin Nile kusan kilomita 200 daga arewa maso gabashin birnin Khartoum.
A gaida Sir Philip Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa zangon rahotanninmu. Taron shugabanni da gwamnatocin kasashen ECOWAS a kasar Ghana ya maida hankali akan maido da kasar Mali kan turbar demokradiya nan da kankanin lokaci. Ga wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas da karin bayani.
Kasashe takwas da shugabannin jihohin mulkin ke halartar taron na Federal Select, Nigeria Goodluck Jonathan, shugaban kasar Togo Farouk Nasibi, Macky Sall din Senegal, da Macky Kabore na Burkina Faso, da Kassayemi Osibanjo na Nigeria, da Muhammad Yusuf na Niger, da Alpha Conde, da Alhassan Ouattara na Cote d'Ivoire, sai tawagar haɗin gwiwar da shugaban committee na ƴancin mutane Kenel Asimi Kweta, shugaban ECOWAS Akufo Addo a wurin bude taron na tuntubar juna yana ce akan bukatar a mayar da Mali bisa turbar demokradiya cikin gaugawa.
This is my first assignment as chair of the ECOWAS authority.
Wannan ne aiki na farko a matsayin shugaban hukumar ECOWAS. Dalili na wannan taron sauki ne. Wannan kasa ba ta bukatar wani jinkiri wurin ɗebe gwamnati tabbatatta bayan abin da ya faru a ranar 18 ga watan Agusta, yayin da aka hambari takwaranmu mai martaba Ibrahim Bubakar Keita. Shugaba Akufo Addo ya gode wa jagororin juyin mulkin da sun kabari hambararren shugaban kasar ya tafi da duba lafiyarsa a kasar waje. Shugabannin dai na tattaunawa a sirce inda za a fito da sanarwar bayan taro a lokacin da nake gabatar da wannan rahoto. Wani masanin tsaro Adam Bona ya ce a matsayin chairman ECOWAS shugaba Akufo Addo na da karfin siyasa da kwarewar da zai jagoranci taron wanda zai kai su ga mayar da Mali bisa turbar demokradiya. Hali da ake ciki a Mali musamman Sahel, Niger, a Hagu, Burkina Faso bayan abinda ya faru, waɗannan mutane ya kamata su kula yarjejeniya kan yadda za su ɗauka su magance wannan lamari, musamman yayin da shugaban adawa ya so matattara taron magoya baya da sauransu. A wata ci gaba kuma, wani babban malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Ghana Dr. Saidu Alibi ya jinjinawa shugaba Akufo Addo da yadda ya gayyato shugabannin kasashen ECOWAS su samu bakin zaren warware rikicin na Mali. Mali kasa ce mai girma kuma tana da iyakoki da kasashe na Afirka kamar biyar, don shi rashin kwanciyar hankali a Mali zai iya shafan sauran kasashen Sahel. Hanyar warware rikicin na da muhimmanci ga duk sauran kasashen Sahel. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, bari mu tsallaka biyu da ke jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya, inda rasuwar sarkin biyu mai martaba Mai Umar Mustafa ya bar gibi da mutanen garin ke kokawa zai yi wuyar cikewa. Daga Maiduguri ga wakilin mu Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton.
Yadda aka yi jana'izar mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Umar Mustafa Aliwi a ƙauyen Bikuta da ke karamar hukumar biyu a jihar Borno. Mai martaban ya rasu ne dai a daren Litinin a kuma asibitin gwamnatin tarayya da ke garin Gombe, a cewar kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da al'adun cikin gida Honorable Babakura Abba Jatau. Marigayin ɗan shekaru 80 da haihuwa, ya rasu ne ya bar mata hudu da 'ya'ya 66 da kuma jikoki 73. Gwamnatin tafi barista Ibrahim Birma, wanda kuma ya kasance shine shugaban mutanen da ke da alhakin naɗin wani sarki, na yake kira kingmaker ko ina aka sa gaba yanzu. Ga dai abin da ke cewa
yanzu idan ma cike da hawaye don tsakaninmu da shi age difference ma da kuma yadda ya rike mu da uba ne, so waye zai hau waye ba zai hau ba wannan bai taso ba, amma dole ne kuma al'amarin duniya dole sai an yi shi, kuma ni dai ba wanda muka zauna da shi muka magana, ko ba wanda ya kawo magana.
To ranka daga man shi da za a iya bayyana mai martaba ne irin halayyarsa, ganin cewa kana ɗaya daga cikin makusantansa kuma na gaba-gaba ma a fada.
To ni dai as chairman council of kingmakers da kuma one of his trusted confidants, ni na san dai kun ga gaya mana kada kai abin da zaka shiga kuma kuma al'amari da government an zo gaje ga inda za a yi ai wasu da yayi an ba da ya saba wani moral or religious ethics ba. Kuma akan wannan muka tsaya kuma aka yi gina mu. Mun ga ribar mun ga abin yana da alheri a gare mu. Baka yi kwaɗayau ka da hankalin kowa ba.
To ko me matasan cikin garin biyu suka ji da wannan rashi? Ga dai abin da Muhammad Chafola ya soma da cewa.
Eh matasan biyu mun yi babban rashin mutuka don sarki ne kyautatawa ne kuma mutum ne mai son jama'a. Wannan abun da mun yi babban rashi ne ubangiji Allah ya ji mu godo kwanda muke kuma ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya rahamshe shi. Wanda kuma zai karbe shi kuma ubangiji Allah ya sa ya ɗauki irin halin shi.
Dole da girma. Da matasa suke son martaba a yi ya wuce misali. Yanzu wannan rashin nan an yi ma youth ne ba wai ma manya ba ne. Wallahi sosai.
Kamar yadda ake tafiyar da al'amuransa da matasa ne a wannan gari na biyu.
Ai duk problem na matasa an haka za su gaya mar. Tankar yana ɗauka kan problem na shi.
Yanzu dai al'umman garin biyu su so makarkaɗe kunnuwansu ne su ji wani za a zaɓa musu a matsayin sabon sarkin da zai maye gurbin marigayin Alhaji Mai Umar Mustapha Aliyu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala Sanyinna da shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Duk da yake an sami ci gaba a tsarin demokradiyyar kasashen nahiyar Afirka, to amma fa da akwai gyara, inji shugaban babban taron majalisar ɗinkin duniya mai barin gado. Kilu ta jabau a yayin da jami'an tsaron Najeriya na DSS a Kaduna suka gayyaci mai fashin baki Mahadi Shehu akan caccakar gwamnati akan sha'anin tsaro. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Litinin da ta gabata ne, shugaban taron majalisar ɗinkin duniya Farfesa Tijjani Muhammad Bande ya kammala wa'adin shugabancinsa na tsawon shekara ɗaya bisa wakilcin nahiyar Afirka. Farfesa Bande ɗan Najeriya ne da ke zaman jakadan ƙasar a majalisar ɗinkin duniya, kuma ya riƙe muƙamin mataimakin shugaba tun daga shekara ta 2016 kafin a zaɓe shi a matsayin shugaba a watan Satumban bara. A tattaunawarsa da muryar Amurka, Bande ya ce a demokradiyyance an sami ci gaba a kasashen nahiyar Afirka, to amma har yanzu akwai gyara idan aka kwatanta da wasu kasashen duniya.
Ita demokradiyyar nan abu ne na zaɓe na mutane, hanyoyin zaɓe sukan iya bambanta. Wani lokaci kasashe da ke magana akan zaɓe sai ka ga cewa su ba su son a yi zaɓe wanda ba su suke so ba. Akwai zargi iri-iri, misali akan a biya wasu a wasu kasashe domin wata manufa, akwai wannan. Amma akwai kuma hulɗa wadda ke tana yiwuwa daidai take ta taimakon juna. Amma ita demokradiyya an santa akan a ba kowa haƙƙin abinda zai yi akan zaɓen mutum ko wanda ake son ya shugabanci da sauransu. To babu ƙasa wadda take da cikakken ma'auni akan demokradiyya, ma'ana kowace ƙasa tana buƙatar gyara akan wasu abubuwa, don za ka iya wasu sun ga an bar su baya, wasu ana ganin ko an yi zaɓen ba a yi da su. To duk wannan abu ne wanda shafi ba zaɓe kawai shi ne demokradiyya ba. Zaɓe yana da muhimmanci ga demokradiyya in an yi shi daidai, amma kuma a ga cewa bayan zaɓen an kula idan to jama'a sun yi abin da suka yi alkawari, in ba shi kuma kada fidda su ya wuya, kaga akwai matsala.
Ya za ka bayyana yadda demokradiyyar take tafiya a nahiyar Afirka.
Ai, tafiya na da tarihi. Idan ka dubi shekara 30 za ka tambaya ina ake zabe. Idan za ka tambaya ke ka shekara 30 suna da yawa gare ka. Ni ma suna da yawa gare, amma dai ina da wayo na shekara 30. Saboda haka ya kamata in za a duba ta dan baya don kada a saurin suka. In an saurin suka ba a ganin an ci gaba. To, akwai ci gaba kwarai da gaske. Misali, da kana da batun wai a yi zaɓe shugaban ƙasa na nan yana so kuma suna cikin zaɓe shi faɗi. Amma yanzu ƙasashe da yawa ko a nahiyar mu aka ta faru. Akwai ci gaba kuma sai a ci gaba da abin da an daidai a yi gyara.
A farkon makon nan ne jami'an hukumar tsaron Najeriya ta DSS a Kaduna ta gayyaci mai fashin bakin nan dan asalin jihar Katsina Mahadi Shehu, wanda a 'yan kwanan nan yake caccakar gwamnatin tarayya da kuma musamman ta jihar Katsina, dangane da wasu al'amura da yake gani ba daidai ba da suka danganci matsalar tsaro. Mahadi Shehu ya bayyana yadda ta kasance a tsawon sa'a daya da ya yi a ofishin jami'an tsaron kafin su bar shi ya koma gida.
Bayan dai na shiga, minti 15 na farko gaisuwa ce ta irin bako ya ta da bako. Minti 44 na gaba kamar penti ne ma Najeriya. Kuma ina ji a matsayin shi na dakti da ne ba yaro bane ba, ya nuna cewa ba inda ba a samun matsala a rayuwa. Kuma ita babu wata matsala wadda ta gagari gyara. Kiran da ya shi ne a cikin wannan hali da ake ciki na Najeriya na ƙasa da matsaloli daban-daban na siyasa, na zamantakewa, na addini, na tattalin arziki ƙasa, ya kamata mutane su ba da gudunmuwa wajen gina ƙasa da gyara ta. Kaga wannan ai magana ce da ba sabani a cikin ta, gaskiya ne.
To sai dai gayyatar ta Mahadi ta janyo hankalin wasu matasa a Kaduna, waɗanda nan take suka bi sawun sa zuwa ofishin jami'an tsaron na DSS a ƙarƙashin jagorancin ambasada Abdul Malik mai jama'a.
Mun zo ne mu raka Alhaji Dr. Mahadi Shehu saboda wannan kokari da yake na fayyatar da mutanen Najeriya su gaya musu gaskiya akan abubuwan da ke faruwa a jihar Katsina. Muna so a ringa haka ba ma a Katsina kawai ba, a Najeriya gaba ɗaya, arewa gaba ɗaya, kuma da Najeriya gaba ɗaya, saboda gaskiya wannan rashin tsaro kowa na ganin abin da ke faruwa a Katsina. Kuma an kashe miliyoyin kuɗi akan wannan harka na tsaro, har yau ba zo ƙarshe ba, sai dai ma ƙaruwa yake, kuma kullun kashe mutane ake.
Ba kwa gudun wannan fitowa na ku ya zama kamar katsalandan ga tsarin tsaro tun daga yata shi kawai akai.
Ba a tunanin mu ba katsalandan bane, saboda mu a matsayin mu na mata san arewa, masu kishin arewa, lokaci yayi da kowa zamu fito mu gaya ma duniya abin da ake ciki, zamu kuma wannan hanyar ne kawai zamu iya bada namu gudunmuwa na tabbatar da cewa tsaro ya dawo yadda yake da arewacin Najeriya.
Fargaban me kuke kuka biyo shi?
Saboda mun ji an kira shi ne nan office din DSS, za a tambaya mai tambayoyi, to mun fito mu nuna mu DSS din da duniya cewa ya kamata su bincike gwamnatin jihar Katsina ne, ba wai shi da a kira a dinga mu tambayoyi ba.
To sai dai kuma Mahadi Shehu ya ce duk da wannan gayyatar da aka yi masa, ba abin da zai sauya al'amuransa.
Ina nan akan bakana, ina nan akan matsayina, babu canji a ciki. Karkashin demokradiyya fa, idan ba ka san wani ya shari akan ka, in ba ka san wani ya soke ka, in ba ka san wani faɗi faɗi a ra'ayinsa, dan Allah kai mai demokradiyya, ko wanda aka zaɓa, ko wanda aka appointin, ko wanda aka liƙa, dan Allah ka ce gida. Maganar demokradiyya magana ce ta kowa na da ƴancin kiɗin ra'ayinsa. ƴanci na ne, ra'ayina ne, ba mai iya hana ni, ba mai iya canza ni.
Wasu na da alakanta irin wannan gayyata don an yi wa wani irin wannan Obade mai lafiya da maganar tsaro. Ba ka fargaba kila a kalaman da kai na ƙarshen nan game da gwamnatin tarayya akwai abin da za a kalla da iya kawo turnuku akan tsaro?
Ina jira sai mun gani. Ni dai na san akwai wanda malaman addinai daban-daban tsinuwa suka yi zagi. Mutanen Kudu suna nan kullun tsine wannan gwamnati suke, suna suke kira su yi zagi. In dai wa'annan mutanen ba a yi musu komai game da matsalar tsaro, ina jira in ga me za a yi maki.
Idan masu saurare za su iya tunawa, ko a cikin shirinmu na ciki da gaskiya, Mahadi Shehu ya bayyana wasu tarin hujjoji da yake zargin gwamnatin Aminu Bello Masari ta jihar Katsina da wawure kudaden jihar har kusan naira biliyan 52 da sunan yaki da matsalar tsaro da ke addabar jihar.
Tabbatattun takaddu wanda suka samu asalinsu daga cibiyoyin gwamnatin jihar Katsina sun tabbatar da cewa ba a gaya ma mutanen kasana gaskiya, ana gaya masa kare-kare-kare, ana yin sama da fadi da duke su. Da kanshi gwamnan nan ya kalli mutane ya ce musu wallahi ina jin kunyar kallon idanuwan katsanawa a cikin idanuwan su, saboda ban san me zan gaya musu ba saboda na kasa kare rayuwarsu. A inda ake zama na tsari na hankali kamar ta daga ran nan da shi da dukkan gwamnatin suka. Amma yana nan zan akan kujerar nan. Kuɗin da ake kashewa daga shi daga wata na 6 na shekara ta 2015 zuwa wata na 4 shekara ta 2020 wannan shekarar abinda suka bannatar suka kashe a cikin harka ta albazarci biliyan 52 da sunan cewa wai an kashe su ne akan tsaro. Sai abin ya bayyana cewa yawan kuɗin da ake kashewa na karuwa da yawan kuɗin da mutanen da ake kashewa.
To sai dai a wancan lokacin mataimaki na musamman na gwamnatin Katsina akan sha'anin watsa labarai Murtala Ibrahim Kafur ya musanta waɗannan zarge-zargen.
Alhamdulillah kusan dukkan inda yake koke zaka iske abubuwa ne da idan kai amfani da hankali, kai amfani da iliminka, da kuma koda gama garin tunani ne na dan adam, ka zanna ka ce a gwamnatin da ta shekara kusan muna iya cewa 6 a yanzu, wanda ba a ida cika 6 ba gabaki ɗaya, gwamnatin da duka shekarar ta 5 da 'yan watanni, sai ka fito kana zargi na kukan an taɓa kaza, an kwashi kaza a can, wani ɓarawo ne ko kuma wani ya ɗauki kaza ko an ɗauki kaza an ba mu wani. Abinda kake togon kana dogara da shi wata hujja ce wanda duk yake iya ɗaukar ta ya baka. Baka da tabbacin aminci shi, baka da tabbacin sahihanci shi. Yana mai tabbatar maka daga lokacin da gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari ta anshira gaman mulki zuwa yanzu da nake maka magana, naira 5 da ta shigo jihar Katsina wanda ta shafi harkar tsaro, babu abin da gwamnatin mai girma matawallan Hausa da Latin Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ta yi amfani da su ta hanyar da bata dace ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan tashin Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da Isa Lawal Ikara. Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin rataba hannu a fadar White House na yarjejeniyar maido da hulɗa tsakanin ƙasar Isra'ila da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain. Waɗannan shugabanni masu hangen nesa za su saka hannu a yarjejeniyoyi guda biyu, ta farko tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa a cikin fiye da kashi ɗaya cikin huɗu na ƙarni, a cewar Trump. Ya kuma ƙara da cewa a tarihin Isra'ila baki ɗaya irin waɗannan yarjejeniyoyi biyu aka taɓa samu, yanzu kuma mun cimma nasarar biyu a cikin wata guda kacal. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Talata sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗin cewa zaman tattaunawar neman sulhu da ake kan makomar ƙasar Afghanistan zai zama da wahala, amma zai taimaka wajen rage kuɗaɗen da ake kashewa na yaƙi tare da haɗari ga Amurka. Pompeo ya yi wannan furuci ne daga Washington yayin da kungiyar Taliban da wakilan gwamnatin Afghanistan ke ci gaba da tattaunawa a birnin Doha na ƙasar Qatar. Wani sabon rahoto da hukumar kula da yawon buɗe ido ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNWTO ta fitar jiya Talata na nuni da cewa annobar coronavirus ta haddasa raguwar tafiye-tafiye a faɗin duniya a farkon watanni 6 na wannan shekara. Bisa lafazin hukumar UNWTO, samun raguwar tafiye-tafiyen daga watan Janairu zuwa watan Yuni na wannan shekara ya haifar da asarar dala biliyan 460 na kuɗaɗen shiga da ake samu daga masu yawon buɗe ido. Kallon da ake yi wa Amurka a matsayin babbar ƙasa a duniya ya dusashe tunda Donald Trump ya samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 2016, a cewar cibiyar bincike ta Pew. A wani zaben jin ra'ayin jama'a da cibiyar binciken wadda Amurka ke ɗaukar nauyi ta gudanar a ƙasashe 13, ta gano kashi 41 cikin 100 ne na waɗanda aka ji ra'ayinsu a Birtaniya ke da ra'ayi mai kyau akan Amurka, wanda shi ne kaso mafi karanci da aka taɓa samu a dukkan binciken da cibiyar Pew ta gudanar a ƙasar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da karfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon Ghana, za ku ji abokan aikin mu za su kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama, muna miƙa ta'aziyyar mu ga 'yan uwa da iyalai da kuma al'ummar biyu baki ɗaya bisa rasuwar mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Umar Mustapha, wanda ya rasu a daren Talata. Allah ya gafarta masa ya kuma ba wa al'umma da iyalansa haƙurin wannan babban rashi. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Tuba Hero Diodone da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni, sai injiniyan mu na yau Aisha Tasile ce ke muku fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya daga nan birnin Washington DC.